Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalol da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kuma barkanku da hantsi. Jummai Ali ce da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin wannan shiri za ku ji hira da ɗaya daga cikin sojojin da 'yan Boko Haram suka yi wa kwantar ɓauna a Kareto jihar Borno jiya Litinin da safe. Shin me ake nufi da kasafin kuɗi ne? Ƙungiyar ƙasashen Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma gwamnatin Najeriya sun kafa wani kwamiti a jihar Plateau domin shigar da mata cikin harkokin samun zaman lafiya, sai kuma yadda gwamnatin jihar Niger take taimakawa 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya koro. Akwai kuma ra'ayin ku masu sauraronmu.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Akalla masu zanga-zanga guda 300 aka cafke a jiya Litinin sakamakon tattaki zuwa Majalisar Dokokin Amurka da ke nan Washington dauke da jerin bukatunsu bayan sun kiyarda su bi umarnin barin wajen kamar yadda 'yan sandan majalisar suka bayyana. Mutanen da suka kira kansu da masu rajin tsarkake demokuraɗiyya wajen wayar da kan al'umma game da yadda cibiyar kasuwanci ta Wall Street ke bindiga da kuɗaɗe wajen ciccuba 'yan takarar siyasa. Waɗannan mutane sun bayyana cewa ya kamata su fito ne don wayar da kan jama'a game da yadda suke hangi da suke ganin zai iya yi wa siyasa na kasu. Sun bayyana cewa suna buƙatar yin haka don nuna wannan abu a matsayin rashin da'a ga jama'a. Masu zanga-zangar suna riƙe da kwalaye ɗauke da manyan kalaman sukar siyasar kuɗi.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Syria, Stefan de Mistura, ya ce 'yan adawar Syria sun ɗage maganar shigarsu tattaunawar samun zaman lafiya bisa abin da suka ce sabawa ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da gwamnatin ƙasar ta yi. Mai shiga tsakanin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce duk da haka za a ci gaba da yin wannan tattaunawa, matuƙar wakilan 'yan tawaye za su ci gaba da kasancewa a birnin Geneva. A makon jiya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da shirin tattaunawa a fakaice na baya-bayan nan tsakanin gwamnati da 'yan adawa. Mr. Mistura ya yi hasashen jerin zaman tattaunawa kafin a cimma yarjejeniya game da miƙa mulki a siyasance tare da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar har ma da aiwatar da zaɓe a ƙasar ta Siriya. A jiya Litinin, wasu gungun 'yan tawaye suka ƙaddamar da sabon ɗauki ba daɗi bisa abin da suka kira mai da martani ga karya ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka fara amfani da ita tun a watan Fabrairu da magoya bayan gwamnati suka yi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. A jiya, 'yan takarar siyasar neman shugabancin Amurka sun nemi yardar jama'a game da ɗaya daga cikin zaɓe mafiya cin rai da za a yi na fidda gwani yau Talata a birnin New York na nan Amurka. Sanatan Vermont, wato Bernie Sanders, da ke biye da Hillary Clinton, ya yi wani taron nishaɗantarwa a wajen shakatawar da ake kallon zabga-zabgan gine-ginen birnin masu ban mamaki. Kwana ɗaya bayan da wasu gungun jama'a kimanin 28,000 suka fito gangamin neman zaɓensa a wani ɓangare na birnin, ƙuri'un jin ra'ayi dai sun nuna tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton na gaba da Sanders. To amma shi kuma Bernie, wanda ya bayyana kansa a matsayin ɗan siyasar mai sassaucin ra'ayi mai halin 'yan mazanjiya, ya faɗa wa gidan talabijin na NBC cewa a baya ya ci jihar da aka ce tana gabansa. Shi ma Trump yana kan gaba a kintacen ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar akan abokan karawarsa Senator Ted Cruz da kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich, da kowannensu yake ƙoƙarin kada ɗan uwansa.
Rahoton nan da ya fallasa ayyukan bautarwa a wata masana'antar abinci da ta shafi sarrafa naman ruwa da ke kudu maso gabashin Asiya da kuma na harbin ta'addanci da aka yi a garin San Bernardino ne suka ci lambar yabon Pulitzer. Wannan shi ne karo na 100 da ake bikin ba da lambar yabon da ke karrama fitattun ayyukan da suka shafi aikin jarida da wallafa littattafai da kaɗe-kaɗe da kuma wasannin kwaikwayo. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ne ya ci kyautar rahoton da ya fallasa wata masana'antar sarrafa kifi da kayan ruwa ta Indonesia da ke bautar da mutane daga kasar Myanmar wajen sarrafa abincinsu da ake ci a nan Amurka da kuma Turai. Sai kuma jaridar Los Angeles Times da ta ci kyautar ta Pulitzer bisa rahoton da ya fara bayyana halaka mutane 14 da wata mace da mijinta 'yan ta'adda suka yi a San Bernardino da ke California. Sauran kyaututtukan sun hada hadda jaridar New York Times akan rahoton ukuba da matan Afghanistan ke ciki, sai kuma hotunan 'yan gudun hijira da kamfanin dillashin labaran Reuters ya dauka. Labarin duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin da safe, yan kungiyar Boko Haram suka yi wa sojoji kwantar-bauna a kan hanyarsu ta zuwa Damasak a can jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya samu damar zantawa da ɗaya daga cikin sojojin da ya tsallako zuwa daga garin Kareto zuwa Maiduguri bayan harin, inda ya yi bayanin abin da ya faru kamar haka.
Abin da ya faru da mai tun da mun kafin mu tafi daga nan din muna na a kudo tare da wasu wannan wanda su aka kawo su tafi. Mu mun shekara na mun shekara muna neman shekara uku a nan.
Okay, a nan Maiduguri.
Bayan saura? A nan Maiduguri.
Na'am.
To location din da ya rage daman saura da Masaki. Shi ne aka ce mu zo an ɗebe mu a kan za mu tafi da maza. Shi ne muka gaya wa shi CEO namu, muka ce mishi gaskiya sai da kayan aiki. Because an kawo wasu battalion.
Haka.
An kai shi, an kashe kusan mutane 120 da wani abu. An sake dawowa watanni ɗan kaɗan da ya wuce. To yau din nan kwanan mu biyar a rabin da Masaki wani ƙauye ana kiran shi Kareto.
Kareto,
to mun je kwanan mu biyar yau muna ta jiran wai za a kawo makame ba a kawo ba, sai an kawo sojoji wanda suka zo Sassaki wanda suka dawo daga Gini. To yanzu nan da nake gaya maka da safe karfe 6:30 da minti 5 mutane nan suka zo. Sun zo da sosai bomba guda uku. Mun harbi sosai bomba ne. Sai wanda ba su da tindiga mun harbe su, shi ne ba mu san ma sun zo da kan ba, ashe sun zo da su manyan makane. Mun kuma kwata-kwata dama magazin biyu aka bamu. Wanda shi ba wani tindiga na ATC babban motar mu nan kwana nawa ana jaranta a wajen. Bai jaru ba. Haka yanzu da mutane nan suka zo suka ci karfinmu. Faro musu babban mota din ba ta iya tafiya da sauran wasu makame da shi da sauran sojojinmu don sun zo da yawa.
Hello?
Muna dai cikin wannan zantawa ne dai, sai aka samu matsalar layin waya wadda muka kasa samun ci gaba da wannan tattaunawa. Sai dai mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan Najeriya Kanal Sani Usman Kukashika ya fidda wani sanarwa da aiki wa manema labarai cewa rundunar sojan kasar ta samu nasarar kauda wannan harin. Ya ce an samu ɗaukin gaggawa daga jami'ansu inda suka kauda wannan hari, wanda ya ƙara da cewa yanzu al'amura sun daidaita kuma suna nan suna ci gaba da sintiri a wannan yanki. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Soja birgiman hanka ka kowa ga bakinku zai gafaro ku.
To muna tafa da rahoto akan kwamitin da aka kafa domin shigar da mata cikin harkokin samun zaman lafiya. To amma a ci gaba da jin wannan waka ta soja birgiman hanka ka.
Allah ba maza kuma sa'a. Yan samari manyan soja, mai malari babban soja, Allah ji kan maza sun haɗi. Mutumin da ya ci amana, Allah amana sai ta ci shi. Don mutuwa ɗan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato, mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja za wani sa'i, ko an ci birnin kura ai ba a ba kare dillanci. A ban ruwa a kan a yaƙi don hankalin maza sun tashi. Gabo bataliya ta motsa ga raki kamfani sun motsa wannan wajen Sulemawa ne. Allah ji kan maza sun waɗi da bulawa ni na gode samba mai abin mamaki. la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai sai da burge man hanka ka ku gwana a dutse sannan ku gwana a gindin bishiya ko ku gwana a gindin rami wallahi ga ruwa na doka amma saboda neman yanki la ilaha illallah muhammadu rasulullah tire kura bindi ta sha arabi sai ta rama la ilaha illallah wallahi ba gani sai allah abaluwa akoma yaki ataruwa akoma yaki yan anjuma akunna sigari dan rani bakin bangi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba gani sai allah ayau ko anje ba wai sola ya ko babu ya sauna kai sai ya burge man saka Allah ba ma maza kuma sa'a ko da gidan su ko da dai
Allah ya ji kan dan maraya Jos. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta kuma na da rahoto daga Jos cewa kungiyar kasashen Turai tare da hadin gwiwar Majalisar Dinkin Duniya da kuma gwamnatin Najeriya sun kaddamar da wani kwamitin inganta shigar da mata cikin harkokin samun zaman lafiya da tsaro.
Kungiyar tarayyar Turai ta kaddamar da wani kwamiti da zai inganta shigar da mata harkokin samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya da tashin hankali ya daidaita. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya da ke aiki a bangaren mata Peter Mancha ya ce sun lura cewa shigar da mata harkokin tattaunawa don samun zaman lafiya zai yi kyakkyawan tasiri.
Ba Najeriya kadai ba, a duk duniya in kina son ki ci gaba a aiki da kike yi zaman lafiya da sauransu. In ba ki sa mata suna aikin zaman lafiya ba kina yin da maza kawai ba za ki ci gaba ba. Shi yasa an samu wato UN Security Resolution 1325 wanda ta ce in za a yi zaman lafiya dole a yi da mata don Allah ya ba mata wayansu baiwa wanda za su iya kawo zaman lafiya fiye da maza. Kuma in kin duba population na Nigeria more than rabi mata ne. To inde muna democracy kuma akwai population da more than rabi mata ne, eh dole a yi da su. In ba yi da su ba wannan discrimination ne. So shi yasa muna so mu yi da mata, ya kamata a ba su murya da yake cewa su ma suna da abubuwan da za su contribute game da zaman lafiya.
Na zanta da waɗansu 'ya'yan kwamitin da ke hulɗa tsakanin al'umma don ji irin matsalolin da mata suka faɗa.
Sunana Florence Jambo, shugabar mata na Biram a Nigeria. Matsalolin da matan nan suke fuskanta suna nan da dama. Idan an riga an kashe mijinki baki da hanyar samun sukuni da abinci a yalwace domin sauran iyali. Na biyu, duk mace da an tada ita daga mazauninta da kuma inda take da kuwa yakan zama mata da damuwa kwarai da gaske. Rashi kuma su samu sukunin nan domin su yi kasuwancin su ko su yi noman su yana kawo musu wasu halayen ma da sun shigo. Wasu mama su dan taba karuwanci. Mun ba da gaskiya wannan committee za ta ji kukan mata musamman gwamnati da kuma nemo hanyoyin da za ta taimaka ma matan nan su sami yan kudade da za su yi kasuwanci a gigina musu yan gidajen nan su samu su koma.
Sunana Hajiya Ramatu Abdulsalam Abdullahi, ina wakiltan Jama'atu Nasarar Islam na bangaren mata. Kin ga mace ta ne za ta yi ciki ta haifi da a kashe mata da ita za ta yi aure a kashe mata miji. Duk da haka nan kuma idan wayannan abubuwan ya faru sai a bar ta ba mai kula da ita, sai abin da ta iya nema, sai abin da Allah ya bata. In dai za mu tsaya mu yi aiki tsakani da Allah, in kuma za su tsaya su ma su yi tsakani da Allah su goya mana baya mu shiga mu fito da mata ko kuma mu nemi mata da suke fuskantar wayannan matsalolin, ina gani za a yi nasara.
Kwamishinan harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Plateau Rufina Gurumiyen tace ma'aikatarta ta tallafa wa mata musamman waɗanda suka samu kansu cikin tashin hankali.
Ministrin nan tana koyar da mata a sana'o'i da yawa musamman wayanda suka rasa mazajinsu a lokacin crisis nan, akwai wanda dan kawo su ana taimaka musu da sana'a. In suka gama koyawa ana iya ba su certificate nan sai a dan ba su kudin da za su dan fara rayuwa.
Kungiyar ta tarayyar Turai dai ta ware jihohin Plateau, Adamawa da Gombe ne don gudanar da wannan shirin na shigar da mata harkokin ba da shawarwari don samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya. A jihar Plateau kuwa kungiyar ta zabi kananan hukumomin Jos ta Arewa, Riom, Mangu da Wasene don gudanar da aikin ta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Mata arangari
to sai kuma jihar Niger daga inda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya yako da rahoton cewa gwamnatin jihar ta gina wa 'yan gudun hijirar Boko Haram sansani.
Kimanin 'yan gudun hijirar Boko Haram 800 ne aka bude wa sansani a jihar Niger dake arewa maso tsakiyar Najeriya. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yi tanadi na musamman domin kyautatawa 'yan gudun hijirar waɗanda a yanzu aka yi ma sansani a ƙananan hukumomi uku da ke cikin jihar Niger. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger.
Muna da 'yan gudun hijiran Boko Haram sama da mutum 800, kuma muna da sansanoni guda uku. Muna da shi a Zumba a Shiroro Local Government, muna da shi a Makera a Mashegu Local Government, sannan muna da shi a Gwajugo a Makwa Local Government. Kuma mai girma gwamna ya ba mu umarni a don yawancin su masunta ne, mun yi musu jiragen ruwa wanda in Allah da zuwa jibi za mu raba musu. Akwai kuma wanda suke da bukatan mashin wanda suna sana'o'in kamar su yanko ice daga daji su sayar. Mai girma gwamna ya ba da umarni duka wa'annan suna nan mun riga mun saya. Kuma akwai kayayyakin abinci da su mai da shinkafa da masara duka suna nan mun tanada in Allah da zuwa jibi insha Allah. Allah da wayannan yan gudun hijira su ma za mu kira su mu ba su wannan tallafi. Mai girma gwamna ya ba da kuɗi sama da miliyan 15 shine muka sayo wayannan abubuwa muka aje wanda za mu raba musu Allah.
A halin da ake ciki dai hukumar ba da agajin gaggawar ta jihar Niger ta kai kayan tallafi ga waɗanda iskar damanar bana ta kware wa gidaje a garin Kagara a cikin makon jiya, kamar yadda Alhaji Ibrahim Inga ya bayyana.
Mun kai musu agaje a ƙarƙashin umarnin mai girma gwamna. Akwai waɗanda abin ya shafe su gidajensu ya kware ba ma waɗanda za su kwana. Akwai kuɗi, akwai kuma kwanu na rufe gida zinc.
Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda suka samu wannan tallafi.
Ni labuwan magajin askan Kagara, gidana ya rushe mai ɗaki 11. Kuma gwamnati ta taimaka min da kuɗi 50,000 da bandin ta kwano 8. Kuma wannan kuɗi da ta bani ba zai ishe ni gyara wannan wuri ba. Ina neman taimakon gwamnati ta taimaka mini ta ƙara mini abin da zan gyara wannan gidan nawa.
Yanzu wani hali kike ciki to da iyalanka?
Yanzu halin da nake a ciki na samu da na dan tamfara da ina nan a ciki a rabe.
Sunana Alhaji Yaro Garkuwan Kagara. Matan babana da muke gida ɗaya katanganta ya rushe. Kansilan anguwanmu ya zo ya ɗauki hoto, amma tallafin da suka raba jiya da na farko ba a bata komi ba, don haka muna buƙata idan za a sake yi su tuna da mu.
Wasu daga cikin waɗanda iskar damanar bana ta kware wa gidaje a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha. A yayin da ake ci gaba da kai ruwan rana tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da fadar shugaba, wakilin sashen Hausa Babangida Jibran ya yi hira da Alhaji Kasimu Garba Kurfi, wani masanin tattalin arziki da saka jari, domin mutane su fahimci abin da ake nufi da kasafin kuɗi.
Kasafin kuɗi shine wato wani tsari wadda gwamnati za ta yi ta ba da alƙiblar cewa a wannan shekarar ga abin da take ganin za ta samu ga kuma yadda za ta kashe shi. Wannan yana da muhimmanci kwarai, saboda duk wanda ke son yin mu'amala da gwamnati yana son ya ga shin ina ta maida hankali. me kuma take son ta yi, ya kuma take son ta bi da shi. So yana ba da tsari na dalla-dalla yadda za a samu kuɗi da kuma ta hanyar da za a sarrafa da su. So wannan hanyoyin shine zai sa shin shi arziki, tattalin arziki na kasa zai haɓaka ko ba zai haɓaka ba ta wannan kasafin. To wannan shine babban muhimmanci ga kasafin kuɗi.
To shi kuɗin nan yana aje ne koko hasashe ne in an samu sanar za a aiwatar da ayyukan?
Hasashe ne yawanci, wato ba wai kuɗi na aje ba. Ba mamaki idan gwamnati tana da rarar kuɗi tana iya hada abin da take rarar da su, amma mafi yawa za ta ce za ta bi mataki kaza kaza ga abin da take tsammanin za ta samu a wannan bangare, a wancan bangare. Babban bangare guda da yake kawo mata kuɗi shine haraji. So sai mu gani wani irin haraji take so ta sa a wannan shekarai, kuma menene take tsammanin za ta samu a wannan harajin. So haraji ya hada da kuɗin da custom suke samuwa, da kuma haraji da ake bin kamfuna in sun ci riba su biya, da sannan kuma haraji wanda yake na yau da kullun kamar wanda ake kira VAT da makamantansu. Waɗannan duk matakai ne wanda gwamnati za ta dauka ta samu kuɗaɗen shiga yau da kullun. To daga cikin kasafin kuɗi ake gane wace alƙibla ta sa gaba. So kaga muhimmancin shi kenan da yake nan. Na biyu kuma, ya za ta kashe kuɗin? Yanzu in aka tattara kuɗi aka ce za a zo a yi abu guda, abu guda din nan ba dole ya shahi kowa da kowa ba. Misali sai a ce duk kuɗin nan za a tattara su sai a yi satellite na sama. To in za ka yi satellite na sama, mutum nawa za ka ɗauki aiki ɗan Najeriya? Kaga babu. Kila za ka tattara kuɗi ne ka ba wasu mutanen ƙasashen waje waɗanda suke da sanin makaman aikin su za su yi. So saboda haka tattalin arzikinka na gida ba zai ci gaba. Amma yau sai ka ɗauka sai ka ce za a yi kowane gari za a yi mai titi, za a yi mai kwalbatoci, za a yi gyara ruwa da abun nan. Waɗannan abubuwa ne na yau da kullun. Mutanen da za su wannan aikin nan suke, in suka samu aikin yi su ma za su samu abin da za su tafi da iyalinsu. Sannan kuma abubuwan da za a saya siminti da ƙarfe kili duk akwai shi cikin ƙasa. Su kuma in aka saya waɗancan za su samu riba. Wannan sai ka ga daga ƙarshen shekara har mai sai da ƙosai da ɗan na rogo duk ta samu wani abu saboda ga albarkacin wannan kuɗin da yake zagaya a cikin ƙasa. To waɗannan shi ke nuna yadda kowa zai samu abu har talaka ya ji cewa a jikin shi wani abu na tafiya.
Tsaya dukiya abin nema ce, su kuɗi abin nema ne, gwaza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su.
Allah ya ji ƙasha ta ikon Allah. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhikaya ya aiko da rahoton cewa kotun da'ar ma'aikata za ta ci gaba da yi wa shugaban majalisar dattijai Sanata Bukola Saraki shari'a.
Rahoto mai inganci na nuna kotun da'ar ma'aikata za ta ci gaba da shari'ar Bukola Saraki kusan kullum, da rige-rige da majalisar dattawa da ke neman gyara dokar kotun don koma ma'aikatar shari'a ko rasa wurumin shari'ar manyan jami'an siyasa. Sanata Isa Hamman mai sauna kan gaba magoya bayan Saraki da ke ganin tamkarcin amana ne ko bi ta da kulli ake yi wa Sarakin.
Bukola Sarakin nan da ake magana shine ya fitar da gwamnoni biyar daga PDP ya mayar da su APC. Kwara bata taɓa yin opposition ba, shi ya kawo gwamnansa ya dawo da shi, yana PDP ya dawo da shi APC. Kowa ya sani, duniya tana kallo. Saboda haka yau ba zai zo ya zama shugaban majalisa saboda kawai party ba ta so sa ba ya zama. Kuma party nan da ake ta magana, party nan akwai ta ne, akwai shugabanci a party nan ne, a Eagle Square da ni aka zaɓi duka waɗanda suke party nan. Nomination aka yi, wani a ce masa wannan gwamna ka kawo kaza, wannan gwamna ka kawo kaza, a gabana aka yi waɗannan abubuwan. Kuma party nan da suke magana cewa Bukola Saraki ya zama shugaban majalisa ba tare da yawun bakinsu ba, ina me yasa ba sa magana akan falake?
Shin me za su ce kan wannan yunkuri na gyara wannan doka? Ita ce tambayar da naiwa Sanata Kabiru Marafa ta wayar tarho, wanda mai matukar kalubalantar Sarakin ne kuma mai maraba ga Sanata Amin Lawan ya zama shugaban majalisar dattawa.
Ba na zo da kai ma ka san wannan ba zai yiwu ba. Zai yiwu ba a ce an tara mutum 109 wuri guda ba a ce dukkanin su za su iya hada baki su zambaci kasansu. Wannan magana ba haka nan take ba.
Wannan ya nuna kenan akwai cikin ku 'yan majalisar dattawa da ba ku goyi bayan a yi gyara kan wannan dokar da suke jagorantar kotun da'ar ma'aikata ba?
Duk wata doka da ka gani a Najeriya ta wadda dai ta guta ta mulki na gwamnati, to daga tsarin mulki ne ta samo asalinta. Kuma duk dokar da ta yi karo da tsarin mulki ta lalace babu ta gaba ɗaya, ko ka yi ta kayi aikin banza. Wannan aikin banza ne su turbuƙi ne kawai suke yi ba saboda rashin sanin makaman, idan suna son su gyara ta to su shigo da ita ta yadda ake gyaran tsarin mulki na ƙasa. Majalisa ta tattauna majalisar wakilai ta tattauna idan majalisun guda biyu suka amince a tura ma jahohi jahohi ta amince alal akalla biyu bisa uku na sannan a dawo da ita shine ta zama doka muddin da haka nan an kai wa cikin banza a kai
masu sharhi na cewa ba zai wusa rake ya zauna lafiya ba tunda ya hada kai da PDP ya zama shugaban dattawa da mataimaki dan PDP Ikwere Madu haka nan hakan ya ci karo da muradun Bola Tinubu da shi ma kamar sarakin bayanai ke nuna na da guri guda wata ran ya zama shugaban Najeriya me zai faru in kotu ta samu saraki da laifi da hakan ka iya haramta masa tsayawa zabe na tsawon shekaru da alamun magoya bayan saraki ko su koma PDP ko wata jam'iyyar daban ko ko su ci gaba da zama a APC a matsayin wutar kaikai Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
mun gode Nasiru yanzu dai nan misalin karfe 3:25 na dare agogon Washington DC yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu da kuka bari akan faifai
da ke da karmar kuma ta bali jihar Taraba tarayyar Najeriya alhaƙiƙa ganin cewa gwamnatin Baba Buhari ta kusan kaiwa shekara ɗaya da karɓar mulki ganin yadda muka fito a baya yadda Najeriya take ciki haƙiƙa tana buƙatar addu'o'i da kuma haƙuri ganin cewa yadda gwamnatin ta da kufa wajen nema wa talakawan Najeriya jin daɗi da walwala da kuma kasar mu ta koma cikin turban nan na babban ƙasa a Afirka kuma mai faɗa a duniya ma baki ɗaya muna addu'ar Allah ya taimaki Baba Buhari da mutsarabansa da wannan aniya tasu na gyaran Najeriya mu kuma fatan mu talakawa za mu haɗa kanmu mu bar bambance-bambance ƙabilanci addinanci ɓangaranci mu dawo daga rakiyarsu domin mu ba da gudunmuwar mu domin gyara kan ƙasar mu haɗin kanta baki ɗaya na gode mai magana Aminu Mishayi na garin Garbace da karamar kuma ta bali ta Taraba tare da Jeda Radio yau ya Amerika san jima
gidan radio muryar Amurka ina na Gambo Farau Fataskum daga Tsohuwar Kasuwa a garin Fataskum a yau ina so na yi kira da gwamnatin jihar Yobe da kuma kwamishina na lafiya na jihar Yobe da cewa don Allah don Annabi ya kamata ana yin siyasa ba da gaba ba al'ummar gari sun ji labari cewa ɗan majalisa mai wakiltar Fataskum Nigeria Alhaji Sabo Garbu ya kawo kayayyaki a asibitinmu na garin Fataskum amma ma'aikata sun ƙi karɓa don haka muke ga wannan ba ci gaba ba ne ci baya ne lafiya tana gaba da kowa kuma wannan abu da ya yi ne a constitution ɗinsa ya yi ne a al'ummarsa don haka bai kamata a ce gwamnatin jiha ta sa a ji karɓar wannan abu ba idan wannan abu ya tabbata to gaskiya wannan ba kishi ba ne ya kamata kwamishinan lafiya ya fito ya yi wa al'umma magana ta gaskiya a kan wani al'amari saboda a gudu tare a tsira tare da fatan za mu kishin talakawanmu za mu nuna musu soyayya da ƙauna ba wai wasu su kawo wasu abubuwan siyasa ka bambanta wannan ba daidai ba ne ya kamata a yi koyi da irin halin wannan ɗan majalisa Alhaji Sabo Garbu da mai wakilta Fataskum Nigeria da fatan Allah Ubangiji ya ba mu masu ƙaunar talakawa a duk inda suke Allah ya ba mu masu kishin talakawa da son ci gaban al'umma
kafin mai sallama ga takaitattun labarai
Akalla masu zanga-zanga guda 300 aka cafke a jiya Litinin sakamakon tattaki zuwa Majalisar Dokokin Amurka da ke nan Washington dauke da jerin bukatunsu bayan sun kiyarda su bar wurin kamar yadda aka ba su umarni kamar yadda ƴan sandan majalisar suka bayyana mutanen da suka kira kansu da suna masu rajin tsarkake demokradiya wajen wayar da kan al'umma game da yadda cibiyar kasuwanci ta Wall Street ke bindiga da kudade wajen ciccuba ƴan takarar siyasa Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Syria Stephen de Mistura ya ce ƴan adawar Syria sun dage maganar shigar su tattaunawar samun zaman lafiya bisa abinda suka ce sabawa ka'idojin yarjejeniyar tsagaita bude wuta da gwamnatin kasar ta yi. Mai shiga tsakani na Majalisar Dinkin Duniya ya ce duk da haka za a ci gaba da yin wannan tattaunawa matakar wakilan ƴan tawayen za su ci gaba da kasancewa a birnin Geneva. A jiya, 'yan takarar siyasar neman shugabancin Amurka sun nemi yardar jama'a game da ɗaya daga cikin zaɓukan da suke da cin rai wanda za a yi na fidda gwani a Talata a birnin New York na nan Amurka.
To a gaishe ka masu sauraro, ƙarshen shirin wannan hantsi kenan, sai kuma shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a wuni lafiya.